الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 غواتن ذو الحج هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد داري حدود 39 وان دي 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 دا بقوي غواتن ترى شكرة دبو بيود شاتقوز كما يند مكسابة حدوة وان مسلا تيمي البركة وان تيبياتا Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a cikin littafin Al-Iman bil Yawmil Akhir littafi wallafa Dr. Muhammad Sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 59 bayan dan takaitaccen hutu da muka tafi na wato Eidul Adha zamu dora karatu daga inda muke insha Allah matashiyar karatun da muka kwana a kansa dai magana ne game da tambayar da za a yi wa mutane ranar tashin alkiyama game da ayyukan da suka aikata Ubangiji ta'ala a cikin ayoyi masu yawa ya ambata cewa lallai kafirai za a tambaye su akwai ayoyi da yawa kadan daga ciki fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in wa kifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun da ayoyi makamantan irin waɗannan sai dai malam ya kawo wani tsokaci yace a wasu wuraren za ka ga nuna za a tambaye su a wasu wuraren kuma ya nuna ba za a yi tambaya ba to ayoyin da suke nuni akan cewa kafirai ba za a tambaye su ba kaman fadin Allah ta'ala wala yusalu an dhunubihimul mujrimun fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan hadha yawmu la yantiqun wala yu'dhanu lahum fa ya'tazirun yace to qur'ani dai baya cin karo karka dauka kaman ayoyin sun warware junan su tunda a wasu wuraren an nuna za a tambaye su ga ma ayoyin mun karanta sannan kuma gashi can gaba kuma mun karanta wasu ayoyin da suke nuna ba za a tambaye su ba to sai malam yake cewa abinda malamai suka fada cewa lallai za a tambaye su ranar alkiyama a wasu wuraren kuma ba tambaya za a yi ba kenan kaman yanda muka karanta wato ita farfajiyar alkiyama wuri-wuri ne so wani wurin yana iya karbar a yi tambaya wani wurin kuma ba za a yi tambaya ba da haka ayoyin da suka nuna za a yi tambaya suna magana ne akan wuraren da Allah ta'ala ya keɓance ce za a yi tambaya to nan za a yi tambaya kuma su ne ayoyin da suka ce za a yi tambaya akan wannan wuraren suke magana wuraren da kuma Allah ta'ala ya nuna ba za a yi tambaya ba to su ne wuraren da su kuma an zo ba tambaya ake ba a gurin to kaga sai ya zamanto gurin da kaje an ce ba za a yi tambaya ba ba wai ana nufin gabaki ɗaya ba za a yi tambaya ba a za a tambaye su a wasu wuraren kuma ba za a tambaye su ba an fahimta ko dan haka kenan akwai gurin tambaya da magana akwai gurin da kuma ma ba a buƙatar wannan domin kafirai ba za a tambaye su ba tambaya irin ta hutu da neman waraka ana tambayar su tambaya ce ta kwankwasa da zargi me yasa uka aikata kaza dan me yasa uka aikata kaza wa innahum la yus'aluna su'ala istifham ba ana tambaya su bane tambaya ta neman fahimta shin kun aikata kaza kaga wannan yana da bambanci da dan me yasa kuka yi kaza me yasa kuka yi kaza da aka tambayar ba tambaya ce ta istifham ba tambaya ce ta tafari' da kuma tawbih kamar yanda duk mun yi wannan bayanin a darasin da ya gabata sannan sai mu karanta wata gaba da malamin yace hikimomin Allah madaukakin sarki wajen yiwa bayi hisabi da kuma auna ayyukansu tare da cewa ubangiji ta'ala baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid da dai ubangijin ka bai zama mai zalunta bayi ba koda ba au ba sa sikelin awo ba koda ba kawo takaddun ayyuka ba duk wanda kaga ya tafi aljanna to lalle aikin sa wato ya cancanci ya tafi aljanna wanda kuma ya tafi wuta lalle ba zalunta sa akai ba adalci Allah ya masa ya cancanci ya tafi wuta wanda ya tafi aljanna falala sakamakon aikin sa da kuma falalar Allah ce ta kai shi aljanna dan haka koda ba zuwan sa sikelin awo dan a ga ina kikkiawan aikin ya nauyin sa yake ina mummunan aiki ya nauyin sa yake koda ba yi wannan ba Allah madaukakin sarki zai iya hukunci amma akwai hikimomi da ta sa Allah ta'ala zai yi wa bayin sa hisabi akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala zai auna ayyukan bayin su daga ciki iqamatul hujjati alaihim wa izharu adlillahi fihim abu na farko daga cikin hikimomin da ta sa Allah ta'ala zai yi wa bayi hisabi kuma a auna ayyukansu kowa ya ga aikinsa kurukuru saboda tsayar da wato iqamatul hujjati alaihim saboda tsayar da hujja akan su dai kenan da kuma bayyanar da adalcin Allah madaukakin sarki kar ma mutun a kai shi wani bangare zuciyarsa ta dinga yi mai kaikayin kaman dai gaskiya dai kawai dan dai an fi karfin sa ne amma shi yana ganin ba abin da ya kamata akai masa ba dan dan adam yana da irin wannan dabi'a din ko a nan duniya za ka ga abinda mutum ya cancanta mutum ne zai yi jarabawa ai makin amma sai zo ya dinga korafi kila malamin ya bi takaddasa tun daga farko haka amma sai ka dinga gaskiyar magana kawai an dai bani abinda aka ga dama amma da bi akai yanda ya kamata na san maki na zai faka ko kuma wannan ainihin wato grade din da na samu na bi ni na san eh zan samu an bayyanta to za a ga dabi'ar dan adam ce haka to dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce to za a yi hisabu keke da keke za a fito da ayyukan komai a karkade shi duk rashin ainihin girman aiki da kankantar sa Allah ta'ala ya ce shi ma za a dora shi akan wannan sikelin har abin da kila sikelin duniya ba zai iya auna shi ba shi sikelin Allah divine scale ake kiransa wannan shi kuma yana auna komai ko aikin ka kura ne a wannan sikelin yana nuna dan cikar adalcin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ta'ala ya ce wa nadaul mawazin al qist al yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsu shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ya ce mun isa mu zama masu hisabi sannan abu na biyu Allah ta'ala zai musu hisabi ne dan zargin su da kuma kwankwasar su kamar yanda Allah ta'ala ya ce walau tara id wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun da sauran ayoyin da muka karanta sannan abu na uku annal kuffara mukallafuna bi usul ash-shari'a kama hum mukallafuna bi furu'iha dan Allah ya nuna wa kafirai cewa fa sallah da tauhidi da azumi da sauran ibadu asalin addini da rassansa kamar yanda musulmi mu'minai suke yi su ma fa an dora musu kin yi suka yi shi yasa an zo za a cikin aikin da za a auna hadda ba su yi sallah ba za a dora shi a cikin mizanin su ba su yi la ilaha illallah ba za a dora shi a cikin mizani ba su yi kaza ba ba za a ce ai tunda su kafirai bane kawai ba za a tambaye su sallah ba ba za a tambaye su azumi ba ba za a tambaye su dan me yasa suka sha giya ba tunda dama su kafirai ne ba wanda Allah ta'ala ya bashi dama ya ce sha giya ba wanda Allah ta'ala ya bashi dama saboda shi kawai ya koma gefe dan ba ruwansa ne kawai shikenan Allah ta'ala ya ce ba za a tambaye shi ba akan sallah tunda dai bai yi ba su masallata za a tambaye su Allah ta'ala ya kallafa wa kowa shi yasa a lokacin muka ce al'umma kala biyu ne akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba to ummatul da'awa duk gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi ba duk muna cikin ummatul da'awa kowa sakon manzon Allah da kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi sai dai kuma a cikin wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira ya kuma tallata addini gare su an samu ummatul ijaba wasu sun karbi wannan sakon wasu sun ki karba to wayanda basu karba ba din nan fa ba wai hujja bane a ce shikenan kamar yanzu anan da aka ce la ikraha fi dini ba za su yi sallah ba kuma ba za a kama su a yanke musu hukuncin haddi dan basu yi sallah ba basu azumi ba da azumi za a ga suna cin abinci sun je aini wato sun sha giya sun ci naman alade duk ba a tambaye su ba kuma ba a kama su an yi musu bulala ba saboda kamar ana magana cewa hukuncin shari'a baya kan su ranar tashin alkiyama haddasu shi yasa basu yi sallah ba Allah zai tambaye su shi yasa an musu azaba cikin abinda Allah ta'ala yake cewa ma salakakum fi saqar cikin abubuwan da suke fada qalu lam nakum minal musallin ashe da basu yi sallah ba wannan ba zai zama to sai to ai me yasa muku yi sallah ba sai ai mu ba musulmi bane ba mu yadda akwai sallah ba shi yasa a su ma yanda aka kallafa wa kowa usulul shari'a wa furu'iha su ma an kallafa musu to dan wannan abin ya bayyana a gare su ranar tashin alkiyama sada'a bala hudu أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم sannan dan an nuna cewa ita kanta wuta din dabaka dabaka ce darakat ne ma'ana wani kafircin sa yafi na wani wani kafircin sa bai kai wani na wani ba wani bayan kafircin ga kuma sako tuli wani kuma kafircin ne zunzurutu amma za ka ganshi mutumin kirki ne a mu'amala in kai mu'amala da shi baya cin amana kamar yanda zaka dinga jin ana wasu kafiran suna da amana kamar yanda Allah ta'ala ma ya faɗa haka saboda adalci yace wa min ahlil kitabi man anta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man anta amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dan an nuna su ma a mu'amala akwai mutanen kirki akwai wanda za ka gansu ciyarwa in sai ga abin tausayi kai da kake jin ayoyi da hadisi sai kaga wannan tausayin bai kama ka ba ka kika taimaka amma shi sai ga baya sallah baya cewa la ilaha illallah amma akwai tausayi a cikin zuciyarsa sai ga yana kawo gudunmawa yanzu ka duba abinda kasashen da ake rigingimu da yaƙe-yaƙe da abubuwa marasa daɗi za ga cikin masu kai gudunmawa za ga hadda kasashen kafirai Red Cross nan da waya akai abinci akai magunguna akai tallafin kaza akai kaza za ga suna da wannan din kaga duk wannan ɗabi'u ne kyawawa to amma wannan kila tunda sun yi kyawawan ainihin wato ayyuka amma kuma ba imani to shi kuma rashin imani gaba daya wato lalata al'amura yake kamar yanda wato wani ban manta ba Adi bin Hatim al-Ta'i ko Hatim al-Ta'i mutum ne mai kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin kyautar sa amma yace dan wuta ne sabbai suka dora hannu aka saka yi mamaki kai wannan irin kyauta wanda ko a musulmi sai ka safu sai zaka tara musulmi da yawa baka samu mai kyautar Hatim al-Ta'i ba dan shi ce aka yi ransa ne kawai ba zai iya baka ba abun da ya mallaka an kawo zai iya baka a ransa ne kawai zai iya bayarwa ba an bayyanta ransa ne kawai zai iya bayarwa ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan wuta ne aka ce me yasa ya rasulullahi yace bai taba cewa la ilaha illallah ba to kaga wannan sai yake nuna maka a cikin wutar su kansu kafiran dabaka dabaka ne darakat ne wani yana jin kasa wani kuma yana sama wani yana sama sama wani haka dai gwargwadon irin kafircin da mutum yayi da kuma irin aikin saban da ya aikata to shine nan malai yake cewa mana annal kufara yatafawatuna fi kufrihim wa dhunubihim wa ma'asihim kamar yanda shi ba mun karanta ayoyi akan haka abu na uku da muka karanta shine al umuru lati yusalu an hal abdi yawm al qiyama akwai wasu al amura da za a tambayi bayi akan su ranar tashin al qiyama العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء فعله وتباوى ذا تنبيش كومي ده أيكتا كومي كومي ده متين أيكتا ذا تنبيش كما يند الله تعالى ولتسألن عما كنتم تعملون ده كما فدن الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين سيتي عما كانوا يعملون وانا يانون با وانا أيكي komai kankanta su da ba za a tambaye ka me yasa kai ko dan me yasa ba kai ba daga cikin abubuwan da za a tambayi bawa akai shine al-kufr wa shirk Allah ta'ala zai tambayi bawa me yasa yayi kafirci me yasa yayi shirka daga ciki akwai wato ƙaryata haƙƙin mala'iku ƙaryata haƙƙin mala'iku shi ma wani laifi ne da Allah ta'ala ba zai kauda kai ba sai ya tambayi masu ƙaryatawa game da haƙƙin mala'iku dan me yasa suka ƙaryata sai kuma an-na'imul ladhi un'ima alayhi fid dunya ina jin anan zamu tashi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala abuna to an yi nan na hudu zamu tashi to daga ciki akwai wato ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa bawa a duniya ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa bawa a duniya har abincin da mutum yace kamar yanda muka fada ko ka sha wani ruwa mai sanyi ko ka sha lemo mai sanyi ko ka samu wata iskar fanka ka sha ka ji dadi duk wata ni'ima da Allah ko ka ji dadin bacci duk ni'imar da Allah ta'ala yayi wa bawa sai ya tambaye shi akai mun karanta hadisin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito yana jin yunwa sai ya hadu da sayyidina abubakar yace me ya fito da kai a wannan lokaci ce wallahi yunwa ce ya rasulullah sai ga sayyidina umar me ya fito da kai a wannan lokaci ce yunwa ce ya rasulullah duk gaba dai sai suka dunguma suka tafi gidan wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ya nan ya dan tafi ya samu iyalansa ruwan sha dan haka suka yi sallama matarsa ta amsa ta suka tace musu ya dan fita amma yanzu zai dawo suna zaune sai gashi ya dawo yace kai duk duniya yau ba wanda ya baki masu girma sama da ni nan take je dauko musu nonon dabino ya kawo musu suka ci suka sha ruwa mai sanyi yaje manzo Allah yace ba sai ka kama manyan dabbobi ba sai an ga yana so ya kama wato wata babbar dabba yanka ko yaya aka samu ba sai an yanka babba ba yaje yanka musu dabba suka ci bayan sun ci sun sha sun koshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan wannan ni'imar da Allah ya mana sai Allah ya tambaye mu sabida ka shirya amsar da zaka bawa Allah din ni'imar da Allah ya maka lafiya ce kudi ne mulki ne a gida Allah ya baka abun hawa Allah ta'ala ya baka riga ka samu ka dinka duk wata nima abinci ka samu ka ci ruwa ka sha bacci Allah ta'ala ya baka iko kai duk waɗannan ni'imomin kamar yanda muka karanta Allah ta'ala ya ce zai yi tambaya game da ni'ima abu na hudu wanda shine zamu tashi al-uhud wal mawathiq wasu malaman sun ce akwai bambanci tsakanin al-ahadu da al-mithaq suka ce al-ahadu al-qawli al-mithaq shi kuma shi ma al-qawli ne amma wanda aka karfafa shi al-ahadu al-qawli ne amma shi al-mithaq al-qawli ne amma tare da karfafawa kila al-qawli ne da rantsuwa mutum yayi al-qawlin zai abu kuma yayi rantsuwa wannan ya zama mithaq in yayi alƙawarin kawai ba tare da yayi rantsuwar ba shi kuma zaka iya kiransa al-ahad ina fata an fahimta to haka wasu malaman suka ce bambancin al-ahad da al-mithaq ko kuma wani abu mai kama da haka wallahu ta'ala alam da haka ke kowanne cikin guda biyu ko kai alƙawarin ba tare da ka karfafe shi ba da rantsuwa ko kai alƙawari ka karfafe shi da rantsuwa duk ɗaya ne alƙawari kowanne iri ana so in kai ka cika domin Allah ta'ala zai tambaye ka me yasa kai alƙawari kuma me yasa baka cika ba domin shi sa Allah madaukakin sarki a wurare daban-daban yayi magana akan cika alƙawari. Qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa aufu bil ahad in kun yi alƙawari ku cika. In kun yi alƙawari ku cika. Alƙawari na magana ne, alƙawari na kuɗi ne, alƙawari ne na haduwa a wani guri duk wani alƙawari da kuka yi to in kun yi ku cika. Innal ahada kana mas'ula. Allah ta'ala yace lalle alƙawari abun tambaya ne. Sai an tambaye mutum dan me yasa bai cika alƙawari ba da ya dauka. Shi yasa in mutum ya san ba zai cika ba to kada ya dauka wannan shi ma yana daga cikin abinda alƙawuran da muke ta yi muna ganin kamar muna yaudara junan mu kawai zan zo din kawai dan ya tafi kaga wannan kana ganin sa mai sauki ko kuma shugabanni alƙawuran da suke ta yi wa mutane din nan suna kasa cikawa wannan shi ma yana da hadarin gaske ba shugabanni ba duk wani alƙawari ka sani cewa innal ahada kana mas'ula haka Allah madaukakin sarki ya faɗa duk wani alƙawari abin tambaya ne to da aka ce mutum ya dinga kafa kafin yayi ya duba zai iya cikawa in ba zai iya cikawa ba to kada ya dauka amma in ya dauka to ya tabbatar ya cika in kuma bai cika ba ya zama akwai wani dalili na shari'a da ya hana shi cikawa in ko ba haka ba to Allah ta'ala ya ce a cika alƙawari domin alƙawari za a tambayi mutum akan alƙawarin da yi abu na biyar al-ilmu was-sam'u wal-basr wal-fu'ad daga cikin abin da za a tambaye mutum ranar tashin alkiyama akwai ilimi Allah ta'ala zai tambaye mutum game da ilimin sa kowane iri karka dauka wai ilimin na lahira kawai kamar ilimin addini ko ilimin boko din nan sai Allah ta'ala ya tambaye ka me kai da shi me yasa kai wannan ilimin kuma me kai da shi shi musulmi ba wani abu da zai yi fa wanda Allah ta'ala ba zai tambaye shi ba kai da haka mathematics kai a physics kai a likitanci ka karanta lokaci ka karanta duk wani abu da ka karanta sai Allah ta'ala ya tambaye ka akan wannan ilimin to uwa uba kuma ilimin addini ka karanta ka sani ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta ayoyin alqur'ani kana da ido akan abin da ya shafi addini to wannan ilimin Allah madaukakin sarki sai ya tambayi bawa akan sa zamu karanta wani hadisi a can gaba mun zo sai mu ƙara yin sharhi as-sam' ji shi ma ya rage naka jin ka da kake kallon sa ba naka bane Allah ta'ala ne ya sanya ma shi kuma yana da ka'ida ba duk abin da kaga dama aka ce ka ji ba in an yi magana ka ce kunne kunnanka ne ko ka sa airpiece ka cutar da kunnanka ba kunnanka bane shi yasa wani da ya kashe kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin yake cewa Allah ya ce dan wuta ne abdi badarani bi nafsi faqad haramtu alaihi aljanna yace bawa na yayi mun gaggawa ya kashe mun kansa da kansa ranka ba naka bane yasa baka da ikon kai kunan bakin wake ka fada cikin wani hadari shi yasa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka ba daidai bane kai wa kanka illa in an yi magana ka ce jikin ka ga baki ɗayan ka na Allah ne ba a yadda kai wani tasrifi da kanka ba sai yanda Allah yake so da kunnan ka ma tasrifin sa sai yanda Allah yake so duk abin da ka ji sai Allah ya tambaye ka da gulmar da ka ji da kide-kiden da ka ji da surutan banza duk abin da ka ji Allah ta'ala ya ce sai yayi wa kunne tambaya wai kunne ko in ya tashi zazzago irin abubuwan da ya ji ai kaga abun zaka mutun zai tsorata kware da gaske saboda haka sai kai wa kanka mizani ka san me ya kamata ka saurara shi yasa Allah ta'ala ya ce duk lokacin da kaji ana wata yasasshiyar magana ko wani abu wanda bai kamata ka saurara ba to ko ka hana ko ka bar gurin karka ce ai ni ina gurin amma ban ce uffan ba amma ai kaji kuma jin nan za ta tambaye ka akan ranar tashin alkiyama shi yasa na fita ban daukawa ba ta fidda barawo kace ai kawai ni ina zaune da ina taji su gulmawa da su fazagiwa da su kaza su kaza amma ni wallahi ban ce komai ba baka ce komai ba amma kunnan ka yaji dan haka Allah ta'ala zai tambaye mu game da jin da muke wal basar da gani ya rage na haka ka yiwa kanka qiyamul layl ka san me ya kamata ka kalla me ya kamata ba za ka kalla ba ka sassauta wa kanka kallon haramu wallahi sai an tambaye ka game da abubuwan da kake gani da idanka ka kalle ta har sai ta kule sannan ka daina ka wata ita ma ta zo ka sa mata kahon zuka har sai ta kule kai tayin kana ganin alheri kake jawo kanka Allah sai mutum ya kwammace ina ma Allah makaho ya halice shi idan aka tattaro irin laifin da idan ka ya gani sai da ka idan nan da kake kallon sa na Allah ne ya ce ga yanda yake so kai tasrifin sa shi yasa cikin suratul nur ya gaya maka cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kaga shi idan ka ma amma kaida ce akai ka rinza ganinka ya zaman to duk abin da baka kalla halal ne Allahumma sai abin da baka san da shi ba na haram ka kalla kuma aka ce ka kauda kai aka gaya wa mu'minai maza wannan aya kuma wannan umarni kai aka kuma gaya wa mu'minai mata wannan umarnin wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihin kaga ashe idan ka ma an sa mai dokoki har ka dinga ganin ai idan ka ne kawai kana da maka kalla abin da kaga dama kawai lokacin da kaga dama a ido da kake kallon sa Allah ta'ala shi zai tambaye ka kai wal fu'ad da zuciya abin da ka kudurce abin da kake sakawa abin da kake riyawa al fu'ad Allah ta'ala ya ce zai tambaya kai qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kar ka dinga bin abin da baka da masaniya akai baka sani ba kuma kai aiki da jahilci ba daidai bane wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kar ka bi abin da baka da ilimi game da shi inna sam'a domin ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika duk waɗannan kana anhu mas'ula abun tambaya ne game da su wato abun bawa abun tambaya ne game da su idlalul mudillina linnas abuna ainihin wato shida batar da batarwar batattu da suke wa mutane batattu mutun ya bata kuma ya dinga batar da mutane to wannan batarwar da yake wa mutane ita ba za ta tambaye shi ranar tashin alkiyama qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wala yahmiluna afqalahum wallahi za su dauki afqalahum nauyin su laifuffukan su masu nauyi da suka aikata za su dauki kayan su da kansu wa afqalan da wani nauyin kuma na zanubai na mutanen da suka batar na mutanen da suka saukar daga kan hanya ma afqalihim tare da wancan tarin nauyin nasu da aka mutun nauyi biyu kenan duk wanda ya zama sanadiyar lalacewar wani sanadiyar bacewar wani daga tafarki to laifi biyu zai tashi da shi ranar tashin alkiyama ga laifin batarwa kuma wanda ka batar ga laifin shi ma batar nasa shine ma'ana wala yahmilunna afqalahum lallai wallahi za su dauki nauyin su na zunubai wa afqalan da kuma wani nauyin na zunubai ma'a afqalihim za a hada musu tare da nauyin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dalla alal khair kafa'il ko man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha yarinya ce kai ka fara lalata ta to daga nan din lalatar da za ta yi kana da kamasho kai ka fara lalata ta diyaran da ka koya masa wata muguwar dabi'a ko ka koya masa shaye-shaye ko ka koya masa dauke-dauke ko duk wani muguwar ta'ada da aka koya mutum to wannan abin da aka koya mutum lalle ranar tashin alkiyama laifin sa shi da ya aikata ba ba wai an ce ba shi da laifi ba yana da shi amma wanda ya koya masa yana da kamasho a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kisan kai a duniya dan annabi adam na farko yana da kamasho duk wanda aka wayi gari daga nan har a nada duniyan nan duk wanda ya kisan kai dan annabi adam na farko domin shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai to yana da laifi yana da kamasho da aka ranar tashin alkiyama gashi dai shi ya sunnanta kisan kai sannan adadin duk wanda suka yi kisan kai bi gairi hakkin laifuffukan su za a dora masa shi sa aka ce ko ka sunnanta sunna kyakkyawa ko ka sunnanta sunna mummuna ka sani in kyakkyawa ka koyar da mutum ka koya masa sana'a ka koya masa ilimi ka dora shi akan tafarki mai kyau ka koya masa bin Allah ka koya to daga nan har a nada kasa adadin wanda ka koyar kuma suka hau kan layi kai ma kana da kamashin lada na adadin waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki ya ce wala yusalunna kuma wallahi za a tambaye su yawmal qiyamati ranar alqiyama amma kanu yaftaruna game da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ku je ku yayi mana nan komai ba komai bane na bakwai addinu wa nusratuhu wal qur'anu wal amalu bihi za a tambaye mutane game da addini da kuma taimakon addini al qur'ani da kuma aiki da al qur'ani wannan ita ma wata tambaya ce mai zaman kanta shin ka kula da addininka eh ka taimaki addinin wannan tambayar ka sani kana yin sallah kana azumi kana yin activities na addini madalla to kuma kana taimakawa addinin dan waɗannan kyakkyawan activities da kake yi su ci gaba su dore shine addin wa nusratu addini da taimakon sa wal qur'an al qur'anin nan da kake karantawa kana yin aiki da shi qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fastamsik billazi uhiya ilaik kai ruko gamgam kar kai sakaci billazi uhiya ilaika da abun nan da akai wahayin sa zuwa gare ka innaka tabbas kai ala siratin mustaqim kana kan titi madaidaici kana kan hanya madaidaiciya wa innahu kuma yanda al'amarin yake la dhikrun laka wannan ruko da abin da aka saukar zuwa gare ka dinnan da kuma zama akan tafarki madaidaici dinnan la dhikrun laka daukaka ce a gare ka haka wasu malaman suka fassara dhikr anan suka ce la sharafun lak daukaka ce da burin kasa laka gare ka wa li qaumika da kuma mutananka wa sawfa tusaluna kuma da sannu su ma za a tambaye su game da abin nan da aka yi wahayi kuma ka sanar da su game da tafarkin nan da ka bar su akai lalle su ma za a tambaye su kaga kenan ashe game da wahayi shine alqur'ani game da zama akan addini lalle Allah madaukakin sarki sai ya tambaye mu akai domin karshen ayar Allah ya ce wa sawfa tusaluna wa innahu la dhikrun laka wannan abinda akai wahayin sa zuwa gare ka na alqur'ani la dhikrun laka daukaka ce a gare ka wasu suka ce la tadhkirun laka abin wa'azantarwa ne da tunatarwa a gare ka wali qaumika da kuma mutananka shima wannan wahayin an saukar musu dan ya zama gargadi da tunatarwa da wa'azi a gare su amma su sani Allah ya ce wa sawfa tusaluna kuma za a tambaye su shin ya zama musu gargadin sun wa'azantin
sun yadda cewa alqur'ani daukaka ne ba su wulakanta shi ba sun yadda daukaka alqur'ani ita ce daukaka wa sawfa tusalun abu na takwas yusalu al'abdu an salati za a tambayi bawa akan sallarsa ita kanta sallar da mutun yake yi in a gaban mutane yayi mai kyau in shi kadai ne kuma yayin da ya ga dama sallah da kake kallanta kayi ruku'u mai kyau kayi sujada mai kyau kayi karatun alqur'ani kayi nutsuwa kayi ta yanda manzo Allah ya koyar ka taimaki kanka domin sallah ma za a yi tambaya game da sallah ranar tashin alkiyama qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna awwala ma yuhasabu bihi al'abdu yawm alqiyama lalle farkon abinda za a yi wa bawa hisabi akan sa ranar alkiyama min amalihi daga ayyukansa as-salah sallah al'amalu zahira ayyuka na zahiri farkon abinda za a tambayi bawa sallah ka kalli yanda mutane suke yin sallah gate na farko da za a tarar gate din sallah ne anan za a fara screening din farko farkon hisabin da za a yi wa bawa game da abinda ya shafi ayyuka akan sallah ne kana yin ta akan lokaci kana yin ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kana yin ta kaza kana cika ka'idojinta kana cika rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabanta ko kuma kana yin ta yanda kai kaga dama kana yin ta lokacin da Allah yake bukata ko kuma lokacin da kai kaga dama farkon hisabin da za a yi wa bawa ranar tashin alkiyama bayan Allah shine akan sallah fa in salahat manzo Allah ce idan ta inganta tai kyau faqad aflaha ya rabauta duk abin da zai biyo baya zai zo masa da sauki idan sallarsa ta gyaru tai kyau faqad aflaha ya rabauta wa in fasadat manzo Allah yace idan kuma ta lalace ya zamanto an bincika sallah ba kyau faqad khaba wa khasira tabbas ya tabe kuma yayi asara in sallah wadda kullun sai an yi ta sau biyar kullun sai an yi raka'a 17 kullun banda nafil bili ka dauka ma kana cikin ainihin wato muqtasidun iya wajibai kawai kake yi baka yin sunnoni kullun sai kai raka'a 17 in har sallah ba tai kyau ba sai azumi da ake sau daya a shekara sai aikin haji da kila sau daya zakai a rayuwar ka ma ba za ka sake yi ba sai zakka da kila ma hakka mutu ba za ka yi ba dan Allah bai ba ka kudin da za ka yi ba in har sallah da ake maimaita ta kullun kullun sai an maimaita ta ayi azhar a dawo ayi la'asar a dawo ayi magarba ayi isha ayi asuba raka'a daidai raka'a 17 har ka koma zuwa ga Allah baka iya sallah mai kyau ba baka yi sallar da Allah ta'ala zai karba ba to sai an sha wahalar duba azumi abinda kullun sai ka maimaita shi sau wani adadi bai yi kyau ba baka iya ba to ina ga azumi da sau daya ake yin sa a shekara an kai na kwana 30 shikenan sai kuma wata shekara da sauran ibadu da yawanci suke da irin wannan yanayi ne kun bayyana cikin hadisin shi yasa manzo Allah ce idan ta inganta tai kyau to mutun ya rabauta dan sallah ba za ta yi kyau ba kuma a samu azumi da tangarda in dai sallah ta samu kuma har ta karbu a wannan ranar to insha Allah azumi zai karbu sauran ibadun duk da bawaye za su karbu amma ana dubawa kamar yanda na sha ba da misali kana yin jarabawa a ga ka fadi English da math ba ba sai an duba sauran ba ga wanda yi san abin da ake ciki a yanzu neman admission ko wani abu mai kama da haka ba English ba math ai ba ka da requirement gashi mutum 9 credit ne amma ya ci 7 7 credit din nan duk kusa-kusan ya ci amma bai ci English da math ba sai ya sake maimaita ba wata jami'a da za ta dauke shi a Nigeria ko to kaga wannan yana nuna maka cewa ashe sallan nan ba daidai bane mu dinga daukanta da wasa ba daidai bane mutun ya ki yin sallah sai lokacin da ya ga dama ba daidai bane mu zo mu kasa nutsuwa a cikin sallah domin in ta inganta ta gyaru mutun daga nan ne wato kamar abinda Bahaushe yake cewa Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta to alkiyamar da za ta yi kyau daga sallah ake gane ta duk mutumin da kaga yana wargi da sallah ko yana yin sallah sallah tana jinjiki a hannunsa tana shan wahala da kyar take kwacewa a hannunsa to wannan mutum gaskiya abin tausayi ne ko ga mutum gaba ɗaya ba bai iya sallah ba kuma ba abin da ya shafe shi bai damu da ya koyi sallah ba za ka ga mutane da yawa yanzu nan zai tada iqama wallahi tallahi kankace ne wallahi a gaba wallahi wani bawan Allah da na ganshi ya sha rana mal ya sha wahala kafarsa ta yi fururu rigarsa ta yi annakiya yawo ne yana yawo da buhu ko aya yake sayarwa ne ko me wallahi da al'asar da ya zo wata sallah wato in akwai abin da ya tuwa liya sauri to wannan sallar ta fita ita kanta zaman wato in yi sujada yanda ka san akan garin su wuta ya dora yana dusanawa za ga dauke ya dauke kuma dattijo mai shekaru da yawa ba za ka cuce shi ba ba harkar sai da aya din nan ta saba sai ma kana kallon sa busu busu da doki hancin kan ya gaba ka san nawa ake sai da aya ba amma bai iya sallah ba kuma da yawa za ga mutane a cikin irin wannan yanayi mutane ba su iya sallah ba kuma ba sa koya ba su damu da kuma kawai da yayi ta al'ada ce an saba yi kullun ana abin nan kuma kullun ana yi har sai mutum ya je ya koyi sallah shi yasa ina ganin in ka shiga cikin babin fiqh da wuya ka samu babin da yake fadin babin sallah tunda ainihin wato niyyar sallah har zuwa sallama za ka ga duk littafin da ka buda bayanan da suka yi akan sallah yana da yawa dan mutane su yi sallah daidai su haɗu da Allah lafiya amma ka duba yanda ake digirgire ana wasa da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in taqasa min faridatin wa in intaqasa ko wa in intukisa min faridatin idan wani abu ya tawaya ya ragu daga sallar daga farillarsa ma'ana aka duba aka ga sallar farillarsa bata cika ba ta tawaya wata raka'a biyin tayi biyin bace ba wata sallar gaba ɗaya ba a karba ba qalar rabb sai ubangiji ta'ala yace unzur hal li 'abdi min tatawwu' yace unzur duba hal li 'abdi min tatawwu' shin bawa na yana yin tatawwu'i in Allah ya ce miki mutun yana daga cikin muqtasidun bil khaira sabiqun bil khairat sabiqun bil khairat shine wanda shi duka yake yayi farilla inafila duk abin da aka ce ayi da na farilla da na nafila duk yana yi to in Allah ya ce miki mutun yana cikin irin wannan layi Allah zai ce a duba shi yana yin nafilfili idan aka duba in yana yin nafilfili fayukmalu biha ko fa yukammalu biha man tuqisa min al-farida sai a cika she masa gibin da aka samu a sallar farillar sa akwai sallolin sa akwai an sa samu surare da sai a dauko CA yayi CA to kaga jaraba ma yi CA yana taimakawa ko to saboda haka nafulfulin nan sune CA da aka sai a ce a duba shin yayi CA sai aka duba aka ga yana da CA sai a ce to a dauko CA din sa hada da exam din nan insha Allah a tashi exam din ta amma da iya exam din kawai za a kalla ya faɗi to amma tunda yayi CA yanzu sau da yawa za ka ga mutum an ce ya faɗi course amma in ya ci gaba da bibiya a ce saboda bai CA ba ya ce yayi in aka duba kila sai ga A ne da shi kawai da ana dora CA akai sai ga kuma ya daga to haka shi ma za a ce a duba shin ba wannan bawan bayan farilla yana nafila sai aka duba yana nafila sai Allah ya cikin adalcin Allah sai ya ce ku dauko na ladan nafilan nan ku cike masa gibin da aka samu a farilla thumma yakunu sa'ira amalihi ala zalik sannan ragowar ayyukan su ma za a yi musu mu'amala irin wannan in an tafi azumi shi ma haka za a samu in an samu akwai dan gibi a azumin su shi ma za a ce yana yin tadawu'i litinin da alhamis ko tasuwa da ashura ko su ta shawwal ko makamantan haka a dauko shi ma a cike masa Allah madaukakin sarki ya samu dace. Na tara sai yus'alu kullu 'abdin an ashiya. Malai yace za a tambayi kowane bawa wasu abubuwa. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tazulu qadam ibn Adam. Diga digan dan Adam ba za su gushe ba yawmal qiyamati rana al-qiyama. Min indi rabbihi a wajen ubangijinsa hatta yus'ala an 40 har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu la tazulu qadama ibn adam yawmal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an 40 ba wani bawa da kafarsa za ta motsa ta bar gaban Allah madaukakin sarki sai ya amsa tambayoyi guda hudu an umri fi ma afna game da rayuwarsa yayi karar da rayuwar tunda ya zama baligi har zuwa lokacin da mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara ya zara ransa me ya aikata shekararsa 30 da balaga shekararsa 15 da balaga a'a ya balaga ne da shekara 1 Allah ya karbi ransa ya balaga ne da shekara 50 dan wani bayan shekara bayan zai balaga da shekara 50 wani da shekara 60 in Allah ya yi wa mutum tsawon rai ma sai ga tunda ya balaga shekara 15 kuma ya yi shekara wajen 100 a duniya kaga bayan ta kalifanci ya hau kansa yayi wajen shekara 85 a duniya to shekara 85 din da me yayi ba kuma karka dauka kace kai lissafin shekara ta wallahi sai yayi kafarsa ba za ta bugurun ba kuma karka dauka abun zai yi wa Allah yawa kace taran alkiyama tun daga Adam Allah ba mutum bane kuma wannan ranar ba irin ranakun da ka sani bane ba wani bawa manzo Allah yace sai kafarsa ba za ta bar gaban Allah ba sai ya amsa wannan rayuwarka algafata malan da Allah ya baka ya kai ka karar da ita wajen bin Allah ko wajen saban Allah sai kai bayani kuma da zarar mutun ya manta wani abu gabobinsa za su tuna masa hannunka yace a ka manta baka fadi kaza ba kafan mutun tace ka manta ka je guri kaza baka lissafa da shi ba taral a'da atandiku bil ma'asi idha du'iya ibn adam lil hisabi gabobin mutun suna ta magana suna ta bayani an kira shi wajen hisabi da haka rayuwarsa gaba ɗaya sai yayi wa Allah bayani ba dan can wani ai daga lokaci kaza akwai kuruciya balaga ai da mutum ya balaga alƙalami ya fara aiki a kansa kafin balaga ne Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa ya kyala kowa ya wata amma da zara an balaga to Allah madaukakin sarki ya sa wa mutum waɗannan mala'ikun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafidina kiraman katibin sun fara aiki in ka ga musu rubuta ba bacci kake kana farkawa za su ci gaba da rubutu dan haka rayuwar nan taka ga baki dayanta sai ka yi wa Allah bayanin ya ka karar da ita sai ka auna cikin awa 24 nawa kake ba Allah nawa kake yi wa kanka tanadin lahira a cikin awa 24 nawa ne kuma kake ba duniya wanda ko kana so ko baka so sai ka bata wanda suka fi kasanta ma sun bata duk wannan hankoran za a ga mutum sai ya bata awa 20 cikin 24 yana neman duniya kuma ba lalle ta samu ba kuma awa 4 nasa da maguɗi da waye dai haka dai da tsallake da bata lokaci da tsaki da gajiya da kasala da lalaci haka zai ba Allah awa 4 to kaga wannan ko shakka babu mutum ya kamata ya samu wa kansa wannan amsar kafin wannan lokacin wa an shababi fima abla game da samartakarsa da kuruciyarsa a me ya tsofar da ita wannan kuruciyar tun daga ainihin wato shekarun balaga har zuwa shekara 35 ko zuwa shekara 40 duk an wasu malaman sun ce ana kira mutum sham to duk wannan lokacin mutum yana kan ganiya tun daga adolescent age lokacin da zuciya tana fusga shedan yana yaki abokai da kawaye suna jan mutum duniya tana masa dadi sai ya yi shekara ko ciwon kai bai ba bai tsaban lafiya lokacin da ya kamata mutum ya killace shi wallahi ya ba Allah lokacin da ya fi tsada wallahi wani zai shekara 3-4-5 kai wani zai ce ma wallahi shi ba zai iya sanin yaushe ya kwanta wai aka ce kwana 2 ana ce mai sanni ya kasa fitowa ba sai tsaban lafiya da Allah ya bashi da samartaka da kuruciya ba inda yake girgidi a jikinsa ko ina jin sai yake gangan to wannan kuruciyar da Allah ya baka ce ai ka bishi da ita in kuma ka bata ta a wani abu daban to ka ji akwai wannan ranar kuruciya tun daga shekarun balaga har zuwa lokacin da za a ce yanzu kai ba saurayi bane ka zama dattijo to me ka aikata a wannan shekarun shekaru ne masu tsada kuma wallahi da yawa mutane hasararsu suke to sai Allah ta'ala ya tambaye ka lokacin saboda kamar yadda na ambata za ka mutum ba shi da matsaloli na rayuwa nauye-nauye ba su yawa ba lafiya ta wadace shi a wannan lokacin da haka lokaci ne da ya kamata wa ayyamul hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tadumu haka ne ta'alimi yace yace kaga ranakun kuruciyar nan kaga samartaka wallahi mazakari bace ta ala ka saura ala innal hadathata kaga samartaka la tadumu bata dawama in kana so ka kalli da tijai ka gani tsoho yace laita shabab ya'udu fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Yace ina ma zan dawo saurayi, wallahi da na bawa samartaka labarin irin abin da sun faye mun. Tun yana ji yana kallo wasu abubuwan ba za su yi ba. To wannan gabar ta samartaka ya kamata wato ayi maza-maza kafin ta subuce. An kuma subuce wata musamman yanzu da zaka dinga ganin sai ka dinga ganin rayuwar gudun ta yayyawa. Ba za ka yi aune ba ka fice ba daga wannan shekarar. Kana nan kawai sai ka dinga ganin a hankali fa kai ma fa kana gane cewa fa gaskiyar magana ka fara zama outdated. Allah ya sa mu dace. To da haka game da samartaka kuruciya sai an tambaye mutum yaya ya daidaita. Wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Game da dukiyarsa kuma tambaya biyu ce. Rayuwarsa tambaya ɗaya ce yayin ya ƙarar da ita. Samartakarsa tambaya ɗaya ce yayin ya tsofar da ita. Dukiya kuma tambaya biyu ce. Ya ya samu, ya ya kashe. Wani za ga ya samu ta hanya mai kyau, amma ya kashe ta hanya mara kyau. Wani kuma duka biyu, bai samu ta hanya da ta dace ba, kuma ya kashe ta hanya da bata dace ba. To da haka tambayoyi guda biyu za a yi wa mutum game da dukiya. Aina iktasaba, ya aka yi mutum ya samu? Kasuwanci ya yi ko sana'a ya yi ko aikin gwamnati ya yi ya samu? Duk irin source ɗin mutum na samu sai ya yi wa Allah bayanin ya aka yi ya samu. Sannan bayan ya samu kuma sai ya yi wa Allah bayani na biyu ya aka yi ya kashe. Cikin irin waɗanne irin project ya kashe dukiyarsa? Cikin taimakon addini, cikin taimakon bayin Allah, ko kuma cikin akasin haka? Wa ma za amila bima alima. Sannan tambaya ta hudu, me ya aikata game da abin da ya sani? Ilimin da ya samu me ya aikata da shi? Da ya zama likita aboshin ya dinga yana zubar da ciki, sai ya yi wa Allah bayani ya yi ilimin likitanci, ya iya likitanci. Me ya yi a likitancin nan? Irin aikin da ya dace da shari'a da ka'ida ta aiki shi ya yi, ko kuma ya yi son zuciya zubar da ciki? Za ga akwai likitocin da sun kware su zubar da ciki, kuma kanka ce sai cikin shege. Yanzu har da ma ciki mai latin shi ma kawai sai yanzu kawai a ce sai an zubar da shi, wai shi baya son ya tara yaya. Ko kwanan baya akwai wani dan uwa da ya bugo min waya, wai ta samu cikin kaza kaza, shi ko wai ya yi tai mata kashedi. Ka ji da Allah, ka ji wani irin rerin wayo, wai ya yi tai mata kashedi kar ta dauki ciki. Dan me yasa ta dauka? Da zarar an samu cikin nan, wallahi ba naka bane, na Allah ne. Halittar Allah ce, kawai ka kyale ta. In kuma ka taba ta, wallahi za ka ga inda za ku yi da Allah. Ana nan ana ce wannan, kuma mata yanzu sun rikice sai ya ce mata barazana, ya ce wallahi in ba zubar da shi ba sakin ta ne. Yanzu za ga, ko jiya na ji Malam Umar Sani Fage, Allah ya kara masa lafiya, na ji shi yana wannan bayanin. An mata tambaya game da irin wannan. Kawai sai mutum matarsa ta samu ciki, su ma iya duk da aka zo tun farko da aka yi maka aure, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yasa cikin abin da ya faɗa na hikimar aure ba haihuwa? Ba haihuwar kai aka haife ka? Wani sai ga sun wajen su 30 ne a gidansu, wai amma shi yanzu Bature ne, yaya biyu yake so? Just two child, shi Bature ne kawai da aka su yaya biyu kawai. Kuma duk abubuwan da zaka ji ana wai saboda a samu musu ilimi mai nagarta, kakka dauka fa ilimin Qur'ani yake nufi. So saboda haka in an dauki mataki kafin a samu cikin, ko cikin bai samu ba, Allah ta'ala ya amsa wannan kuma daban. Sahabbai ma suna yin azulu, amma Annabi ya gaya musu, ya ce ma min nafsin makhluqatun illa Allahu khaliquha. Ce ko kaje kai family planning, ko kakai family planning, ko kai azulu, ko kakai, ba wata rai da Allah ya shirya halitta, o wani ne lalatawa Allah tsarinsa. Allah ya rubuta ga adadin abin da mutum zai haifa, kuma Allah ya riga ya hutar da kai, ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum. In ya riga ya zo duniya arzikin sa yana wajen Allah, ba hannun kai yake ba. Kuma wani labari, wani da aka taba hira da shi, ina jin ko Africa TV ko abin nan, kuma babban malami ne lokacin ya manyanta dan ina ganin zai kai wajen shekara 60 yace ashe Allah ta'ala ne yace ba yanda ba ai ba barar da cikin sa shi da kansa naji shi yana fada gashi babban malami kuma bayanai yake masu matukar muhimmanci ko Africa TV ko Sunna TV ko Wisal na manta daya daga ciki yace lokacin an yi ta gumurzu lokacin an bashi labarin cewa so aka yi barar da shi kaji wannan irin asara da za ya yi wa mutane ko ku kwararar da maniyin ainihin wato alarma a kwararo kuma waɗannan din da ka kyankishe kila ba su bane masu albarka wannan da aka barar da shi din kila shine zai ji kanku shi zai taimaki al'umma shine zai zama mai taimakon addini ka san gaibu ne kai kafin a haife shi wannan kam an haife shi to ba naka bane halittar Allah ce ka batta هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله نافتا انغاني تو كاغا امتن كاراتي اللي كتنشي سي انت بيشمي اي كتا دي كيرن نو ان كاراتي اندو تن كاري دوكا اي كارا وانا اي كارا تنبوكو نيدا ما كارا دي كاراتو دانشي واي وماذا عمل فيما علما باچه سي علم حديثي فو علم قرآني فو علم وانا من باب الأولى دا ما اتنبيك كاي اي كي دا ابنك كارنتانا الديني فو بكيبا اما هر صورن علم مكادزا تنبي متن مي امباني دسو دا متن يزم لويا كاري قسكي ايو كو كما قوري وكالي اجن دي يدزي وعلا بياني تو دو انا علم مكان دب اكي يدزا ايو متاني بيا تنبيا جمد علم سيني اي كي دشي كما ياسكا اي كتاك waɗannan tambayoyin guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda zai bar gaban Allah subhanahu wataala sai ya ba Allah amsa kuma amsar da ma ba wani kwana kawai kai ne ko baka yi ba Allah ya sa mu dace rabi'an waɗannan abubuwa ne guda tara wanda malai yace jizza'i wa mutane tambayoyi akan su ranar alkiyama rabi'an alqawa'id allati yuhasabu al'ibadu ala asasiha malai yace abu na hudu ka'idojin da ake yi wa bayi hisabi a kansu akwai wasu ka'idoji da a kansu Allah ta'ala ke yi wa bayinsa hisabi min hadhihi alqawa'id yana daga waɗannan ka'idojin allati zukirat fil qur'anil karim wanda aka ambata cikin alqur'ani mai girma adulullahi tam adalcin Allah cikakke wato za a yi wa bayi hisabi ne akan daga cikin ka'idojin shine akan ka'idar adalcin Allah cikakken adalci wanda duk wani mai adalci za ka kuma zuciyarsa wani lokaci da saboda zuciya saboda shedan saboda kaza ya takan yi maili zuwa ga zalunci wani lokaci amma Allah madaukakin sarki adalcin sa tammi ne to tushen farko da za a yi wa bayi hisabi akai shine tushen adalci قال تعالى وبنجي تعالى يتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه زامو اجي الموازين wasu malamai suka ce to wai da aka ce almawazin shin sikel nan suna da yawa ne mawazin din kakkafa su ake kai kuku ilahi can ayi muku kuku ilahi wayannan ku kuma ku je can wannan ya muku kamar yanda ake yin zabe wannan yana akwati na goma wannan yana akwati na kaza ku je kai ka dangwala kuriya ka can tunda an ce almawazin sai suka ce a mizanin guda ɗaya ne to me yasa aka yi masa jami'i aka ce almawazin sai aka ce saboda adadin ayyukan bayi da zai auna abba imta saboda adadin ayyukan bayi wanda za a auna a wannan ranar shi yasa kawai ma sai aka ce almawazin amma mizanin guda ɗaya ne Allah ta'ala ya ce wa nadha'ul mawazina zamu ajiye wani irin ma'auni alqista na adalci in aka ce adalci ba ruwansa da muna wato adalci shine kai abu ba ruwanka da adawa da wanda zaka yi wa hukunci kuna magana da shi ba kwa magana da shi kaza ne ba kwa kaza ba duk wannan in aka ce adalci shine abinda Allah ta'ala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu to adalci shine ko makiyinka ne fadi gaskiya akan sa to wannan ma'aunin wani irin ma'auni ne baya kallon mutum balarabe ne ko ba balarabe ba a'a musulmi ne ko ba musulmi bane a'a shi mizani ne na adalci kawai in aka kawo wanda yake musulmi shikenan in aka kawo wanda ba musulmi ba duk ma'aunin dai shi adalci yake liyawmil qiyamati saboda wannan rana ta alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zalintar wata rai komai babu wanda za a zalunta komai wa in kana mithqala habatin min khardalin idan ma ya kasance gurgudan nauyin kwayar komayya kwayar zarra Allah ta'ala ce ataina biha za mu zo da ita wa kafabina hasibina Allah ce mun isa mu zama masu iya hisabi wa kafabina duk kankantar abu Allah ce za mu zo da shi ba abin da za a rage wa mutum komai za a tattaro masa da mai kyau da mara kyau bari mu gaggauta mu karanto ayoyin an ce mun lokaci yayi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a fal yawma ayau la tuzlamu nafsun shay'a ba a zalintar wata rai komai wala tujzauna kuma babu wata rai da za a saka mata illa bima kuntum ta'maluna sai da abinda kuka kasance kuna aikata ba za ka aikata kyakkyawa ai maka hukunci da mummuna ba ba za ka aikata mummuna ba ai maka hukunci da kyakkyawa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce ya bunayya Allah yana ba mu labari game da luqmanul hakim da yake wa dansa gargadi da wa'azi cikin abin da yake gaya wa dansa yake cewa ya bunayya ya kai dana innaha wasu malamai suka ce wannan damirin na innaha yana komawa kan al-mazlama wato duk zaluncin da mutum yayi ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wani bawa cikin bayin Allah in taku mithqala habatin idan ta kasance gurgudan nauyin habatin kwaya min khardalin na komayya kwayar zarra fatakun fi sakharatin wannan kwayar komayya ta haƙin mai haƙi ya kasance fi sakharatin cikin wani kurman dutse irin dutsen da babu kofar shiga ba hundo shi ake kira sahara saharatun samma kurman dutse a ce mutum ya shiga cikin kurman dutse ba kofa ba hundo a ce mutum ya samu shiga cikin wannan gurin ya aikata wani abu Allah ta'ala ya ce ataina biha za mu zo da shi a wannan ranar dan haka komai wato kankantar haƙi idan saboda kuyen wannan haƙin yana cikin kurman dutse ya shige wanda kurman dutsen da ba shi da kofa ko windo Allah ta'ala ya ce aw fis samawat ko kuma wannan haƙin ko wannan abin da mutum ya aikata din mummuna ya kasance saboda nisan sa yayi sama ya bace an daina ganin sa kai daga idan ka baka gani saboda ya shige cikin sama aw fil ardi ko kuma abin da mutum ya aikata din ya kule cikin ƙasa ya akibi Allah Allah zai zo da shi a wannan ranar inna allaha domin ubangiji ta'ala latifun mai tausayi ne khabirun kuma mai cikakken ilimi ne ya san komai qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wal akhiratu kaga lahira khairun yin shiri yin aiki domin gidan lahira shi yafi alkhairi liman ittaqa amma ga wanda yake tsoron Allah ga wanda ya fahimci wane ne Allah wala tuzlamuna fatila amma fa ba za a zalunce ku ba daidai da fatil zaran kallan dabino shine fatil in ka bude dabino jikin kallan za ka ga wani zare a jiki shi ake kira fatil ya wannan abin yake ma'ana ana nuna maka komai kankantar abu Allah ba zai zalunce ka ba kansa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa man ya'mal min as-salihat duk wanda yayi aiki kyakkyawa min zakarin namiji ne aw unsa ko mace wa huwa mu'minun alhalin yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljanna Allah ce wadannan za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba daidai da kwarmun kallan dabino wannan dan ramu wanda zaran yake ciki shine naqir an bayyanta Allah ba zai zalunce su ba kai qala ta'ala ubangiji ta'ala ce inna allaha la yadhlimu mithqala dharra lalle Allah madaukakin sarki baya zalunci mithqala dharra daidai da nauyin zarra wannan shi yake nuna maka cewa a ranar tashin alkiyama saboda cikakken adalcin Allah madaukakin sarki ka ji irin mizanin da za a ajiye auna ayyukan bayi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ka datar da mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana